kama shi da alkhairi kamar yadda muka sha fadi wannan littafi ne guda daya tamkar da dubu dangane da tarihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma bayanin irin yadda ake diban darussa masu inganci dangane da addini da rayuwa daga tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama haske ce da duniya baki daya saƙon da yazo da shi rahma ce ga duk wanda ya bi sallallahu alaihi wa alihi wasallama irin matsaloli da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rinka fuskanta a rayuwar shi dangane da makiya waɗannan irin matsalolin Allah madaukakin sarki ya tattara su a cikin alqur'ani baki daya yake cewa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wannan irin tarihi waɗannan irin shekaru da rayuwa da annabi ya fuskanta za a yi ta maimaita su ga mutane dan kai mai wa'azi babban abin koyinka a matsayinka na mai wa'azi da kuma wanda za ka rinka auna rayuwarka da tashi kana kwaikwayo shine fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam karatunmu ya karkare ne a daidai inda malai ya kawo mana al-mabhathu sadis asalibul mushrikina fi muwajahatir rasul irin salan da mushrikai suka dauka wajen yin fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun ji cewa salan farko lokacin da ya fara wa'azi da yake a lokacin bai fara tattaunawa dangane da gumakansu ba to salan farko da suka dauka shine sai suka zama yan ba ruwansu basu bi ba basu yi fada ba daga lokacin da ya fara magana dangane da gumaka kafirci ne ya fara nuna kaskancin mai bautar gumaka sai suka dauki matakin kai karar shi wurin kawun shi dattijo Abu Talib Abu Talib ya bi shi sannu cikin hankali da lalama da tausawa da lumana ya yi mishi magana amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna cewa babu sassauci dangane da abin da ya shafi harkar shirka ko kuma harkar a yi wa'azi a ce kafirci ne bautar gunki babu sassauci to Abu Talib ya ce to ko da dai ba zan bi ba amma ba zan yi fada da kai ba domin haja ce wadda kake talla wasu na so wasu ba sa so don haka ko dan waɗanda suke so za ka iya ci gaba da tallar hajarka to da suka ga haka al'amari ya yi tsanani shine sai suka ɗauki mataki dangane da su fara magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama su da shi su yi magana ya ba da ansa to salam da muka kwana a kai wanda suka ɗauko sabo shine uslubu sukhriya wal istihza izilanci gatse da habaici da yarfe a rinka yarfawa annabi sallallahu alaihi wa sallama magana malam ya faɗi cewa sun kirkiro wannan salo ne domin kaskanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da musulmi su sanya musu jin kaskanci da wulakanci a cikin ransu ka zo wucewa sai a tofar da yawu ba wai a tofa maka ba a'a in aka kalle ka ne sai a tofar da yawu wannan kaskanta ka ake so a yi a sa kuma ka rinka jin kaskanci a ranka to mun kwana akan inda matsala ta yi matsala har wani lokaci sun zauna suna taron ya za su yi da shi a nan cikin hittim a cikin hijir isma'il a jikin ka'aba sai ga shi ya tinkaro ya zo zai dawafi yana jin suna magana a kan shi fuskar shi tana nuna damuwa baya jin daɗi akai na ɗaya akai na biyu akai na uku shine dai ya tsaya tsayin daka ya ce to in Allah ya so ƙarshenku ne ya zo da wannan da'awa da na zo da ita wannan magana sai ta tsorata su sai kuma suka dawo hatta wanda ya fi kowa ɗagawa da izgilanci ciki sai gashi sun kwantar da muryoyinsu a yau za mu tashi inda malai ya ce wa kana abu jahalin fir'auna hadhihi al'umma shadidan ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabihi shi abu jahal wanda ya kasance shine fir'aunan wannan al'umma wato shi ya fi kowa kama karya a cikin wannan al'umma, abinda ake nufi da Fir'auna kenan. Domin Fir'auna banda ɗagawa shi da yawa Allah cewa shi shi ne Ubangiji, to yana da ɗagawa, yana da kama karya, yana da zalunci. To a ƙasa Professor Zaid ya tattauna dangane da cewa ko da yake asalin hadisin da ya zo yana magana dangane da cewa wannan laƙabi a cewa shi wato Abu Jahalin Fir'aunan wannan al'umma ne, malamai da suka yi tahqiqin littafin Musnadul Imam Ahmad su Malam Shu'aib al-Arnaud sun bayyana cewa isnadin hadisin mai rauni ne don yana da inqifa'i. Ala ayyati hal, halin shi kadai ko kafin ka kai ga wani hadisi ya kai ka iya siffanta shi da irin wannan siffar, ka ce mishi Fir'aunan wannan al'umma. Ya kasance shadidan ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yana da tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ala ashabihi, yana da tsanani ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanalu min rasulillah, yana cin mutuncin manzon Allah, wa yastahzi'u bihi, yana mishi izgilanci, wa yaskharu minhu, yana mishi gatse da habaici, wa min alqur'ani, haka yake wa alqur'ani ma gatse da habaici. Wa min zalika, na daga cikin irin wannan gatse da habaici da cin mutunci, lamma zakara Allahu azza wa jalla shajaratal zaqum, yayin da Allah ya ambaci wata bishiya mai makara a cikin alqur'ani wanda in ka ci sai ka ji ta makare ka, takhwifan biha lahum, dan ya tsoratar da kafirai da wannan bishiya, cewa daga cikin tattali da yawa kafirai akwai wata bishiya da in aka ba mutum ita a wuta ya ci sai ta makare shi banda azabar da yake ciki. Allah ya faɗi haka ne dan ya furgita kafirai. Qala mutahakkiman, sai shi Abu Jahal ya faɗi, yana mai ainihin wato shegantaka, yana mai gatse, sakhiran, yana mai izgilanci, yace ya ma'ashara Quraysh, tadruna ma shajar zaqum, ya ku Qurayshawa, kun san bishiyar zaqum kuwa allati yukhawwifukum biha Muhammad, wadda Muhammad ke tsoratar da ku da ita? Qalu la, sai suka ce a'a. To kaga inda yana da hankali daga nan zai tsaya, ya san ya fadi, domin larabawa ne, kai ma ba larabe ne, yaushe za ka yi tafsirin alqur'ani ga wanda aka saukarwa? Shi bai ce kaza ba, kai kuma yanzu kai ne za ka yi, to amma fassara ce yake so ya yi ta izgilanci. Kun san bishiyar zaqumiyyar nan kuwa da Muhammadu ke tsorata ku da ita? Suka ce a'a. To kaga dan ta kifanci irin nashi, su dangin shi ba su santa ba. Kala sai ya ce ajiwatu yasrib bizabt, dabinan nan ne mafi zaƙi na Madina da kuma cikui nuna raƙumi in ya bushe. Kun ji fasarar da yake nan tafsirin Abu Jahal? Ina fata an gane, saboda lokacinsu Yasrib ake cewa Madina, ina fata an gane. Kamar yadda Al-Qur'ani yake faɗi, ma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duka ji ya ci gaba da kiranta Yasrib to munafiki ne, to amma shi dama ɗan jahiliya ne, to da ɗan jahiliya da munafiki duk makomansu ɗaya. Ina fata an gane da suke cewa ya ahala Yasriba, ina fata an gane. Mawaƙin jahiliya ma ya ce ka jinnati Yasriba auka jirmati kaza kaza, gashi nan Yasrib ya ce ajiwatu Yasrib, ajiwa ɗin nan dabino ne mai daɗi, mai daraja, mai tsoka, za ka ji kana cin shi yana cika maka baki da naman shi, yana da daɗi. To shi ne sai ya ce ajiwatu Yasrib, dabinon Madina ne bizab, in aka haɗa da ainihin wato abin nan cikui, ko kuma in aka haɗa da irin daskararren yogurt ɗin nan, daskararren nono haka, ma'ana in aka haɗa yana da daɗi. To shi ne kaji, yanzu in ba Abu Jahal ɗan ta kife ba, yanzu an taɓa azaba da irin wannan abu mai daɗi? To izgilanci ne wallahi. Sai ya ce na rantse da Allah, la'inis tamakkanna minha, idan har muka samu dama ga wannan dabino irin wannan haɗaɗɗen abinci, lanatazaqqamanna hatazaqquman, za mu hadidiya matukar hadidiya, za mu cimuko shi. Saboda haka in Muhammadu tsoratar da mu yake, to mu wannan abin nema ne. Fa anzalallahu ta'ala fihi, sai Allah ya saukar da aya dangane da shi akan wannan qadiyya, akan wannan mas'ala, yace inna shajaratal zaqqum ta'amul asim, ita fa bishiyar zaqqumiyan nan abincin masu laifi ne, yan ta'adda. Kal muhli yaghli fil butun, kamar dalma take narkewa take a cikin ciki. To wannan kamantawa, shin ana kamanta ta ne da cewa kamar yadda kaga dalma take, ko kuwa kamar yadda dalma take yi? Hausa ce kamar yadda dalma take yi. To haka in zaqumiya dan wuta ya ci ta, in ta tafi ciki sai ta narke, tana tafarfasa ka ghaliyul hamim, kamar tafarfasa ta tafasasshen ruwa, haka take yi a ciki. Ai laisa kama ya qulu, wato fassara ba kamar yadda Abu Jahalin ya fadi ba, amma ga bayaninta daga Allah madaukakin sarki. Ina fata an gane. Wato wannan hadisin na fassara mana kenan, tun kafin wannan ayar ta sauka annabi yayi wa'azi dangane da zaqqum din ya tsoratar da su. Shine sai shi Abu Jahal ya wancan izgilanci, da ya wancan izgilanci shine sai Allah ya saukar da ainihin waɗannan ayoyi ya fassara yaya bishiyar zaqqumiyyar take. Yanzu jama'a, wannan izgilanci ne ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan izgilanci ne ga Al-Qur'ani mai girma. Ina fata an gane. وجاءت ام جميل زوجة ابي لهب, تسنن غا وتا فتصارريار كما مي سونا اور جميل ماتر ابو لهب اتكما, فقالت للرسول صلى الله عليه واله وسلم ساخره مستهزئه, تفدا والنبي تنا مي غتسي دا ازجلنتي, تتشي اني لا ارجو ان يكون شيطانك قد تركك. To ina fatan dai Allah ya sa kuma shaitanin naka ya yi watsi da kai. Lam arahu qurbaka mundu laylataini, ban ga ya kusance ka ba har yau kwana biyu, au salasan ko kwana uku. Wato kwana biyu ko kwana uku bata ji annabi ya zo da sabon karatu ba, bata ji sababbin ayoyi ko surori ba. Sai to Allah ya sa shaitanin ka kuma dai ya yi watsi da kai din ne, domin ban gan shi kusa da kai kwana biyu ko kwana uku ba. Anan tana ishara zuwa ga mala'ika Jibril, shine take ishara da shaytanuka. Fa anzalallahu azza wa jalla, fi Allah mai buwa da daukaka ya saukar da wadduha, wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah ya rantsuwa da hantsi, ya rantsuwa da dare idan ya rufe daren shi, ya rufe duhun shi. Allah yace ma wadda'aka rabbuka, ubangijinka bai yi watsi da kai ba, wa ma qala, ai wa ma qalaka, kuma bai aje ka gefe guda ba, bai ce ba ya yi da kai ba, bai abandonin ɗinka ba, ubangijinka yana nan yana yi da kai. Amma wahayi Allah yana da ikon ya saukar da Qur'ani gaba ɗaya a jimillance, a sa'a guda, a rana ɗaya, amma ikon Allah ne ya saukar da kaza, sai ya bari tukuna yaya za a mu'amalanci abin. Masu imani su yi imani, to sai a basu su digestin, su bi su yi aiki da wannan abin, su fahimce shi. Kafirai kuma a ga iya gudun su game da wannan. Don haka Allah madaukakin sarki yana da ikon ya aikata yadda ya so dangane da maganar shi. To in ya dan saurara kwana biyu bai saukar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, baya nufin ya yi watsi da shi. Wannan yakin maimai ne, rabbi ne Allah ya yi mata. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ubangijinka bai yi ban kwana da kai ba, bai yi watsi da kai ba, bai manta da kai ba, bai ce bayi da kai ba, kai nashi ne har abada, sallallahu alaihi wa alihi sallam. Wa qala Abu Jahl mustahzi'an bir rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam, haka kuma dai wani lokaci Abu Jahl ya fadi magana yana mai izgilanci ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yace in kana hadha huwa al haqq min indik, idan wannan gaskiya ce daga wurinka ya Allah, wannan Qur'anin in har gaskiya ce daga wurinka Muhammad ya zo da ita, فأمطر علينا حجارة من السماء to Musa Abu Jahal mun kafirce mata ai mana ruwan kwaran kwatsa daga sama kwaran kwatsa din su ne duwatsu ne masu zuba daga sama bahaushe na kiran su kwaran kwatsa ne dan kafin su iso su kwantsame ka su da kansu sai sun fara kwantsama kansu tukuna dan zubo su ake daga sama shine bahaushe sai ya ce kwaran kwatsa ko ka fahimta to shine wannan qur'anin in ma gaskiya ne to wai su su Abu Jahal sun kafirce dan haka ai musu ruwan duwatsu daga sama awi itina bi azabin alim ko kuma azo mana da azabar mai radadi din ya faɗi wannan magana ne irin izgilanci din nan izgilanci mai tare da izza wanda za a ga mutun ya faɗi magana sai kare ta da zagi yake ƙaryar banza ƙaryar wofi mu din kuma azo da azaban mana ko kun fahimta in ka san ɗan duniya shi dan haka suke magana to su Abu Jahal sai ka karanta Qur'ani sannan zaka san su waye su Abu Jahal kaga dai irin maganganun da suke cewa ma'ana yanzu fa shi Abu Jahal ba tawalu yake ba wannan abu in gaskiya ne Allah ya sa mu fahimta in kuma ba gaskiya bane Allah ya sa wannan abu ya watsi shi fa ba haka yake ba a cewa yake yi wannan abin in har ya tabbata gaskiyan ne kaji kalma farko kenan to mu mun kafirce ai abin da za a yi kuma wannan da Allah yake kuma yadda Allah ya aiko annabi da sakon shi kuma yana fadawa annabi sakon ne in ya so Allah ya amshi abin da zai yi daga nan zaka gane siffofin Allah suna tabbata a kowane zamani daga cikin sunaye da siffofin Allah akwai Al-Halim Allah mai hakuri ne Allah mai dangana ne wannan maganar yanzu a matsayinka na manzo a ce kai aka aiko a fada maka a ce ka je ka fada wanda ya aiko ka kai da kanka in ba hakuri kai ba daga nan ba za a kwashe lafiya da kai ba fa nazala qawluhu ta'ala sai magana Allah ta sauka Allah ya ce wa iz qala allahumma haka nan ka tuna lokacin da suke addu'a suna roƙon Allah suna taƙarƙarewa ne suna cewa allahumma ya Allah in kana hadha huwa al-haqq min indika idan wannan qur'ani shine gaskiya daga gurinka fa amtir alaina hijaratan min as-samaa to kai mana ruwan sama na duwatsu kai mana kwaran kwatsa ta duwatsu awi itina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi larabawan makka daga cikin tarihin da zaka iya waiwayawa ka fahimta na alqur'ani sun san irin wannan kwaran kwatsar shine zuwan Abraha ta lokacin da yazo zai musu Ka'aba sun ga Allah ya ruwan duwatsu domin ruwan duwatsu ne akai suka hallaka su Abraha da shi da tawagaggiwayen shi da sauransu saboda haka sun kuma sun san Allah ne yake yi to wannan dan ya nuna maka ya kai matukar izgilanci ya san da ruwan duwatsun kuma ruwan duwatsun yazo hallaka mutane yake yi kuma ya san cewa babu makawa daga Allah ne dan haka sai suke roƙon Allah din to sun kafirce Qur'anin ko da Qur'anin gaskiya ne awi itina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi to sai Allah madaukakin sarki sai ya ce Allahu akbar sun ci albarkacin Annabi Muhammad duk da su kafirai ne ji abin da yace wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim ba zai yi Allah ya azabtar da su kana cikinsu ba saboda in Allah ya azabtar da su annabi na cikinsu ra'afa da rahma tausayi kuma zai kama shi to Allah madaukakin sarki ba zai azabtar da su a halin kana cikinsu ba wa ma kana Allahu mu'azzibahum kuma ba zai yi Allah ya musu azaba ba wa hum yastaghfiruna a halin suna istighfari to anan suwa yake istighfarin sune musulmi da mu'minai amma daga gaba ayoyin da malam bai kawo anan ba sai ce wa ma lahum alla yu'azzibahumullahu to sai dai kuma me zai hana Allah ya musu azaba su waɗancan masu wannan magana kenan wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ahu suna hana mutane su je Ka'aba su aikin haji ko su umara su kuma ba sa san Allah ba sa kauna Allah in awliya'uhu illa al-muttaqun masu tsoron Allah su ne ke san Allah sune masoya Allah. A ƙarƙashin wannan jama'a, wannan aya ba ta zo tana cewa ne san ba za a yi musu azaba ba, amma dalilin rashin yi musu azaba shine sun ci albarkacin kafatuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama na cikin su, kuma sun ci albarkacin musulmi suna istighfari suna roƙon gafara Allah. To amma fa azabar za ta iya zuwa, idan azabar ta tashi zuwa ko dai ta zo a lokacin da Allah ya ɗauki Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin su, ko kuma azabar ta zo da salan da shi Annabi din ba za ta taba shi ba. To daga ƙarshe azabar ta zo ta same su, amma ta hanyar fari da yunwa da cututtuka, har a lokacin Abu Sufyan shine babban dagacin garin Makka gaba ɗaya, shine hakimi, ya lallabo ya ce, ya Muhammad, waɗannan danginka ne, ƴan uwanka ne, ka roƙan musu Allah kuma ya musu irin wannan abu? Shine alfaza zai ke cewa walaza minhu Abu Sufyan bi sulhihi, walaza Abu Sufyan minhu bi sulhihi, ma'ana Abu Sufyan yazo ya nemi agaji a wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, tare da cewa shi ma mutakabbiri ne, amma yunwa te yunwa yadda Allah ya musu baki a Qur'ani haka ya faru. Yace fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin, ka saurari wata rana da zaka ga hayaki sama ta zo tana tiririn hayaki, yunwa te yunwa, sai ka daga kanka kawai sai ka ga hayaki na tashi sama, saboda tsabar yunwa ce da ta rikita ka. To a wannan halin sun azabtu da suka dawo ga Allah suka tuba, ba wai suka musulunta ba, a'a suka yi nadamar abubuwan da suka yi, Allah ya dauke musu. Amma kuma me ya faru? Dama Allah ya ce za su dawo, kuma suka koma din. Ina fata an gane. To amma da suka koma kuma Allah ya fake musu alƙawarin, sai ya rama abin da ya musu, shine aka tafi yakin Badar. Yakin Badar din nan sun je sun yi kasuwanci, sun ciyo riba, sun siyo makamai, sun yi tattali, suna cika baki cewa za su zo su yi shiri su zo su tsara Annabi sallallahu alaihi wa sallama, su kama shi su daure shi su koma da shi gida Makka su wulakanta shi, suka yi ta cika baki. To sai aka samu ƴan takife irin su Abu Jahal, sai suka ce a'a, yaushe ne ga Madinan za mu wuce ta? Mu ce wai mu wuce mu je mu yi shiri a tsaya a nan Badar, ƴan mata su yi rawa, a yi kallo, a yi kalankuwa, a more, a shiga a kamo Muhammadu a zo a tafi da shi, yaushe ba a je a dawo? Akai ya ce a'a. To ka ji yadda waqa'atu Badar ta faru can shi kuma, sai Annabi Allah ya mishi wahayi, to ga su can za su wuce ta bypass, don Badar kamar bypass ce, ga su can za su wuce ta bypass, a je a tare su. Aka kwana ba shiri, sai Annabi ya buga ma kofa, fito ina za a, sai a ce za a je Badar ne, za a je ga kafirai can, a je a abin. Haka suka rinka fitowa, wani ɗan kwari da baka tashi ma duk ta lauye, don kasancewa Allah ya nuna musu, in ka nuna wa Allah da gaske, Allah zai nuna maka gaskiya. Da haka suka je suka kama mutum 70 suka kashe, suka kamo mutum 70 suka ɗauro suka kwaso dukiya. A wannan lokaci da za a tafi yakin, za mu zo za mu ji inda Annabi ya ɗaga hannu yana addu'a, yana cewa Allahumma in taqtul hadhihi al-isaba falam tu'bad fil ardi abada, ya Allah ga su sun zo za su kara addininka, waɗannan sahabbai in ka bari aka kashe su, to har abada ba za a sake bauta maka a duniya ba. Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu iyawa, suka ga mu'jizoji iri-iri da karamomi a yakin. Na farko dai ba shiri, ba a kwana da sanin za a yi ba ma, don haka duk wanda bai je yakin Badar ba ma ba a zarge shi ba, saboda abu ne an waye gari kawai, sai a ce fito, ko ka to za ka je gona, sai a ce a je fatanya a tafi, to ai ban da makami a ce je ka. Suna cikin yakin sai suna ganin mala'iku suna sauka daga sama, suna cikin yakin sai su ga gangadi ne ma yake ɗiban su, sai Allah ya rinka saukar da wani yayyafi yif 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 yif, haka al'amarin ya zama musu cikin yanayi mai daɗi mai sanyi, kuma suka yi nasara tun daga lokacin aka karya Qurayshawa. Waɗanda suka samu suka ƙaraso gida, suka zo baƙin ciki kamar zai kashe su. Jali ya karye, komi ya rikice, ga mutane an kama wannan, an kama mulkin shi wannan, an kama ɗan shi wannan, an kama ƙanin uban shi wannan, kowa sai da abin ya shafa. Sa'annan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya sake dabbara, ya sake tsara wata hanya ya ga mutanen nan cikinsu akwai masu ilimi, sun iya kaza, sun iya kaza, sun iya kaza, ga su an kama mutum 70. To yanzu ya za a yi da su? To shi ne aka kira taron sahabbai. Abubakar ya ce waɗannan mutane a tsora musu fansa, Umar ya ce a kama su a karkashe, amma kowa a ba shi danginshi ya kashe. Ali ya ce a samu daji irin daji busasshe, a ɗaure su jikin bishiyoyi, sai a kunnuwa wannan daji wuta, gaba ɗaya su ƙone. To shi kenan sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karkata ga fatuwar Sayyidina Abu Bakrin. Daga ƙarshe aka karɓi wannan ainihin fatawa, sai aka rinƙa dubansu ana karɓar fansa a hannunsu, ana karɓar fansa a hannunsu. To galibi za ka ga duk inda rayuwa take malamin makaranta talaka ne. Ku lura da kyau, ban san ba, duk inda malamin makaranta yake za ka gan shi talaka ne. Saboda haka sai zama duk malaman makaranta da suka iya karatu a ciki ba mai kotaro, ba wanda ya iya fansar kanshi. Haka ce to shikenan, ku tunda ku kun iya karatu sai ku koya ƴaƴan musulmi karatu alal hifz, hafi iya, shikenan sai a sake ku. Wadancan alhazan birni da aka kama suka biya suka koma, waɗannan kuma ustazai suka zauna suka karantar da ƴaƴan musulmi, kaga ƙarfi ga kuɗi ga ilimi musulmi suka abinci. To tun daga wannan lokaci aka karya kafiran Makka har abada, kuma ba su sake miƙewa ba. Abu na farko kenan. Abu na biyu, wannan yaƙi sai ya samar da wata irin daraja ga duk wanda ya halarce shi. Duk wanda ya halarci wannan yaƙin, to Allah ya yafe mishi har ya mutu, duk abin da ya Allah ba zai sake kama shi da shi ba. Shi yasa har sai zama ane musu laƙabi da wannan, ana cewa al-Badari. Al-Badari, wanda ya halarci yaƙin Badar, Abu Mas'ud al-Badari. Ina fata an gani. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To jama'a kun daji. Wa qissatul arashi allazi ta'a minhu Abu Jahl min al-Ibla wa mattalahu thamanuhu wa mattalahu thamanuhu fa ja'a al-arashi ila Quraysh fi andiyatiha. Sannan akwai wani al-arashi wanda kaman mutumin wani ƙauye ne, yazo ya kawo raƙumi kasuwa. Quraishawa wa zai sai raƙumi? Abu Jahl sai ya siya. To amma je kara na ka zaka dawo. Wannan mutum ya dawo, Abu Jahl ya ja mishi rai, ya sake sa mai rana da irin ka dai ja mishi rai. To shine sai malam yake cewa wa qissatul arashi, haka nan qissar wannan ainihin wato ba arashi, allazi ta'a minhu Abu Jahl min ibla, wanda Abu Jahl ya tsira kumi a hannun shi, wa mattalahu, amma ya rinka jin shi sama na hudan gami da bashi kudin shi, ya rinka yi mai alƙawari yana saba, ita ce mu matsala. Ina fata an gane da Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi yake cewa matalul ghani az-zul, matalul ghani az-zul, kana da hali ka ci bashi, kana da hali sai kuma ka ki bayarwa, kana ta daga, kana ta daga, sai Annabi ya ce zalunci ne. To shine nan Abu Jahl yayi. Fa ja'a al-arashi ila Quraysh, to sai wannan al-arashi sai yazo ga Quraishawa, fi an diwatiha, suna zauna a dandalin surin hira Nadia. Ina fata an gane. To andiya, to sai yazo ainihin wato suna zauna a wannan wuri suna hira. Fa qala, sai ya ce man yansuruni ala Abi Jahl, wane ne zai taimake ni dangane da Abu Jahl? Faƙad mattalani mali, yana ta ja mini rai game da dukiya ta, ya ƙi biya ni. Fa ashara ba'du kuffaru Quraysh, ba'du kuffaru Quraysh ila ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallama istihza'an bihi, dan izgilanci. Sai wasu daga Quraysh sai suka nuna manzon Allah, sai suka ce ga wanda zai iya maka magani shi nan. Ko kun fahimta? Abu Jahl da ke cin mutuncin Annabi yake kaza yake kaza, yau kuma ya ci zalin wani, sai a ce wai yana cigiyar waye zai kwato mishi haƙi, sai aka nuna manzo Allah dan izgilanci. Fa ja'a al-arashi ila ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai shi wannan ba arashi ya zo wurin manzo Allah, fa qama ma'ahu ar-rasul ila Abi Jahl. To manzo Allah kuma gwarzo ne, ba dai wai an taho da izgilanci ba ne? zai nuna jarumta sallallahu alaihi wa sallam. Ai wani ba kauye ya taba shigowa Makka ya tiya koshi ba kauye yazo yana ihu yana kirari ya taso awaki a gaba yace idan akwai wanda ya isa ya kayar da ni duk garin nan azo kowa an yi dubi ba kauyen nan sai saddakai. Annabi ya ga wannan ba kauye ya zo ya yi magana a tsakiyar garin nan ya fita a ba za ta yiwu ba sai Annabi ya miƙe sallallahu alaihi wa sallam ya bada mayafin shi a rike mishi da ya tabki ba kauyen nan sai kwada shi da ƙasa. To dama ba kauye yayi abin nan saka akuya yake duk wanda ya kayar da shi ga akuya nan Annabi ya ga akuya a rike mishi ba kauye ya zo da awakin shi yana kiwo sai sake kamo guda ɗaya sake sawa sai Annabi ya sake kada shi sallallahu alaihi wa sallam sai sake dauko ta uku ya sa to fa kan ji wai ta irin ta mutumin kauye awakin nan fa she kiwo ma aka bashi ba nashi bane sai kuma yana shawara to yanzu akuyar farko in na koma sai in ce musu kirkeci ne cinye ta biyu in ce ta sheka a guje mai ta gudu cikin daji to dan Allah ta uku mai zan ce musu sai Annabi ya dariya yake kwashi abin banka ka tafi sallallahu alaihi wa sallam yace ba ma hada maka kai da kuma cinye awakin ka ba dama mun yi maganin ka ne kawai an dan koya mishi darasi ne kaga gobe zai sake wauta irin wannan to Annabi jarumi ne sallallahu alaihi wa sallam Abu Jahal kamar yadda nake faɗi jiya da su Umar waɗannan gagararru ne su ba wata doka da take aiki sai wanda suka yarda da ita dan su ne dama gagararrun da in zalunci ne su Abu Jahal dai su ne sanatoci su ne dattawa su ne suke fitar da qararat su ne suke fitar da dokokin su kuma su Umar su ne ƙarfin da ake sa su zartar da ita to idan yau Abu Jahal ya taurare to ba wani kuma wanda ya isa ya magana idan Umar ya ce ba zai kaza ba ba wanda ya isa saboda haka Abu Jahal anan ya ci bashi ya ki biya to waye zai kwata mishi ba wanda zai kwata mishi ba wanda zai kwata mai kuma shi wannan ba kauye Allah ya isa shi ya yarda da Allah ne ma dan haka shi yana roƙon arziki ne ku taimake ni waye sai aka ce tafi wurin Muhammadu amma fa sun yi haka ne dan izgilanci to Annabi zai nuna izza kuwa da izzar Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Annabi ya tashi ya bi wannan ba kauye wa taraka alaihi albab ya buga wa Abu Jahal kofa Abu Jahal ya fito wa amarahu an yu'ti al-arashi haqqahu yace ka danka wannan ba arashi haƙin shi biya shi kuɗin shi fadda fa'ahu ilaihi wa huwa yartadi'u min al-khawf sai ya ɗibi wannan kuɗi ya miƙa mishi ainihin wato ƙirjin shi yana kaɗawa saboda tsoro wa indama sa'alat quraish aba jahl an sabab zalika quraishawa sun yi mamaki yanzu ka biya Abu Jahal yace na biya ya aka ka biya kai akwai abun mamaki ko kun fahimci wannan da kyau don wannan wani labari ne wanda in ba Abu Jahal ba wanda zai faɗi to amma yaya al'amarin ya faru ina fata an gane kadiya yake nadiya wai haku yace kai san ku ya ku Qurayshawa ma huwa illa an daraba alayya babi kawai haka siddan sai na ji ya buga min kofa wa sami'tu sautahu mulitu ru'ban da na ji muryar shi kawai sai na ga na cika da tsoro thumma kharajtu ilayhi sai na fito gare shi wa inna fawqa ra'sihi la fahlan min al-ibl sai na ga wani bijimin raƙumi sama da kanshi wato wani raƙumi yana biye da Annabi wannan raƙumi yana biye da shi har ya daga kanshi sama da kan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ma ra'aytu misla hammatihi wala qisratihi ban taba ganin tsawo da kiba irin na wannan raƙumi ba wala an yabahu ban taba ganin haƙura zarka zarka irin wannan raƙumi ba li fahalin na wani raƙumi qat tunda nake wallahi law abaitu la akalani wallahi da na kiba da kudin nan da raƙumin ne ya cinye ni ka gani
sallallahu alaihi wa sallam.
Kar ku mamaki shi kanshi annabi ma bai ga raƙumin ba. Allah ne ya turo raƙumin yana tare da shi, amma shi wancan azzalumin da ake so a firgita abu. Ina fata an gane. Yace bai taba ganin raƙumin wanda yake da hamma da tsawon jiki da kibar jiki da haƙora zako zako irin wannan ainihin wato raƙumi ba. Yace ai da na hana kuɗin nan wallahi da raƙumin nan ya cinye ni. To kaga yana daga cikin ragwantaka irin tashi. Kai da ka cika baki, kai da kake kaza, kai da kake kaza. Kake cewa kwaran kwatsa ta zo ga raƙumi ma da ka saba yankawa ka ci bashin shi baka biya ba gashi ya zo ya razana ka. Kun ga yadda Allah yake al'amarin shi kenan. To jama'a kun ji wannan gaba dangane da salo da kafiran Makka suka dauka shine izgilanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda muke so ka fahimta hatta ita wannan kissar raƙumin fa ta zo ne dan a bayyana irin izgilancin da suke wa Annabi. Kana so a karbo ma kudin ka eh to tafi wurin Muhammadu sai su bushe da dariya. Ko kun fahimta? Shi ne sai malam yace haka ne waqifatun ma'al istihza. Amma nan yace ko waqfuhu ma'al istihza waqfatun ne kamata ya zama ta'un din ya kamata ha'un din ya kamata diga mata ya biyu wato za a dan yi waiwaye adan tafiya dangane da wannan istihza'i wannan izgilanci. Ina fata an gane. Lil istihza'i atharun ashaddu waqi'an min ghayrihi min anwa'il iza. Malam yace shi dai izgilanci yana da tsananin tasiri da yake afkuwa a zuciyar wanda aka yi wa fiye da duk wani nau'i na cutarwa. Kaga addake ka bai kai tsananin ai maka izgilanci ba. Izgilanci ya fi rugurguza ka. Ina fata an gane. يدل لذلك ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها حدثت أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عروة يتي يا كرقو دق عائشة عائشة تباشي لابار انتي واتاتبي والنبي وتتنبيا هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ A rayuwarka ka taɓa samun wata rana da tafi tsanani gare ka fiye da ranar Uhud? Mu ɗan duba wacce ce ranar Uhud. Ranar Uhud ɗin nan Larabawan Makka suka ainihin shirya suka taho za su yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga tab'an wannan yaƙin Uhud ya faru ne kafin yaƙin Badar. Na'am. Bayan yakin badar. To da suka taho a wannan lokacin da yake sun san ba ƙarfi ne da su irin ƙarfin da suke da su shi a da ba, dan haka sai suka so su yi wa Annabi afke, wato su afko mishi ala ghaflatin, bi sani ba yana cikin rafkana. Da haka sai suka biyo ta bayan dutsen Uhud. To kuma dutsen Uhud wani dutse ne wanda in ba har ka zo gaban shi ba, wanda ka bi wata baya bai ma san kana garin ba, bai ma san ka iso ba, don dutse ne babba da ya mamaye baki ɗayan ainihin wato arewacin Madina. Saboda haka a daidai lokacin da ainihin suka taho suka zo suka afko wa musulmi, aka zo aka yi abin da aka yi, sai dai kuma musulmin sun samu kansu a wannan lokaci suna jin suna da yawa, suna da shiri, suna da kaza, suna da kaza, sai aka ba su umarni sai suka saba. Waɗannan an sa su a kaza a kan dutse, waɗannan an aje su a kaza, gashi nan. To wannan sabanin da suka yi sai ya ja aka kashe mutum 70 a nan take. Aka kuma ainihin wato raunata su, aka galabaita su. To wannan musibar ta kai matuƙa. Domin ha Annabi sallallahu alaihi wasallama sai da jinin shi ya zuba. Haƙoran shi guda hudu sama biyu ƙasa biyu suka zuba. Aka fasa mishi goshi har ƙarfan da aka fasa mai goshi na sarƙa ya abin nan ya kafe a cikin kanshi. Abdurrahman bin Auf ko Sa'ad bin Abi Waqqas ya zo zai cije mai, shi ma haƙorin shi ya kare. Abu da ya zama babbar musiba. to Aisha ta san wannan tarihi sai ta ce to akwai wata rana da ta taba maka ciwo a rayuwarka fiye da wannan rana ta Uhud da akai asarar mutane akai asarar dukiyoyi aka kwana aka wuni a cikin bacin rai kala sai ce laqitu min qaumiki ma laqitu Aisha na hadu da abubuwa ire-ire waɗannan na hadu da su daga dangin nan naki Qurayshawa ma'ana na ga abubuwa da yawa wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawm al-aqaba mafi tsananin mugun abin da na gani a wurin dangin ki Qurayshawa shine ranar Aqaba iz aradtu nafsi ala ibn abd yalil ibn abd kilal yayin da na kai kaina ga wani dattijo mai suna ibn abd yalil ibn abd kilal ka iya fadin sunan abd yalil abd kilal ibn abd yalil ibn abd kilal falam yujibni ila ma aradtu wato bakin ciki da damuwa suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yawa a lokacin khadija ta rasu abu talibin ya rasu dama su ne sukan dan tsaya mishi dan ya samu sassaucin kunci to yau ba su to shine sai ya tafi neman taimako wurin wani da yake ganin shi dattijo ne ya tsaya mishi amma sai ya ki fan talaqtu wa ana mahmum sai na kama hanya ina tafiya ala wajhi kawai inda fuska ta take kawai nake ji ban san ina zan je ba ina cikin bakin ciki falam attafiq ban fadaka ba illa wa ana bi qarni sa'ali sai kawai na ganni a qarni sa'ali qarni sa'ali din nan sun tattauna da yawa dangane da menene ma'anar shi amma hanyar fa'if ce yanzu rin yana kilomita 80 daga cikin garin Makka to sai ka fahimta yanzu kilomita 80 daga Zaria kusan Kaduna kenan to saboda damuwa da tashin hankali da ya kawo kuka ga wannan dattijo ya tsaya mai yaki yace da na kama hanya ina tafiya cikin bakin ciki da bacin rai kawai sai na ganna a qarni sa'ali dabba ta'if take farafa'atu ra'si sai na daga kaina fa idza ana bi sahabatin qad adallatni sai ga jido hadari ya taso jido ya lullube ni wa nazartu fa idza fiha jibril sai naga ashe mala'ika jibril ne a cikin wannan jido fa qala sai yace inna allah qad sami'na fanadani sai ya kiraye ni shi mala'ika jibril fa qala ga abin da yace da ni inna allah qad sami'a qawla qaumika laka Allah ya ji duk maganganun da mutanenka suka faɗa maka baƙaƙen maganganu zagi da duk abin da suka faɗi Allah ya ji wa ma raddu alayka da kuma irin mai da martani da suka yi maka wa qad ba'atha Allahu ilayka malikal jibal Allah ya aiko maka da mala'ikan da sarrafa duwatsu gaba daya a hannun shi Allah ya dora lita'murahu bima shi'ita fihi dan ka umarce shi da abin da ka so game da mutanenka dan girman Allah kamar fa shugaban kasa ne ya ce to ya hada ka da ministan tsaro abin da ka ga dama ka sa shi yayi ko kun fahimta wannan fa shugaban kasa kenan da ministan tsaro dukkan su mutane ne annan ku ana maganar Allah ne yace wa mala'ikan da ke sarrafa duwatsu abin da ga dama ka bashi umarni ya musu in ka ce gaba daya a dauko jabalu abu qaisin a dora shi akan mutanen maka za a yi duk abin da kake so za a yi Allahu akbar alhadith mallan yace ka karanta hadisin har zuwa karshen shi yana nan a cikin sahihul bukhari lamba ta 3231 amma abin tambaya shine dan bai cika sa hadisin ba nan ya kawo shi a takeice ne dan haka yace alhadith wato iqra alhadith kaje ka karanta hadisin har zuwa karshe abin tambaya shine anan ko annabi ya ba da umarni ga wannan mala'ika akan aje a danna mutanen maka ko a danna kaza sai yace a'a sai yace me yiwa cikin zurriyar su Allah ya fitar da waɗanda za su yi imani wato har yanzu annabi ya ne wa wannan al'umma tashi fatan alheri sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Qala al-ulama, malamai suka ce, ja'ala sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma nalahu min al-istihza aw shamatati al-a'da ashadd mimma laqahu yawm uhud. Ku duba yadda manzon Allah ya mayar da izgilanci da irin shamatatul a'da, wato zagi na cin mutunci irin na makiya, zagin cin mutunci wanda makiya suke mishi, sai ya dauki wannan ashadda mimma laqahu, ya fi tsanani gare shi fiye da al'amuran da ya haɗu da su yawma uhudin, na ranar uhud, min katli hamza, na kisan hamza. Hamza din nan bijimi ne, jarumi ne. Hamza shi ne dattijan farko da ya fara imani da annabi a cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai kuma ta ɓangaren abin da ya shafi wane ne shi Hamza. Hamza wan mahaifin annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Sannan Hamza yayan annabi ne wajen shan nono, sun sha nono a daga jikin wata mace guda. Annabi ya sha nonon wannan mata, Hamza ba ya sha nonon. To ku duba irin wannan dangantaka, dan an taba kawo wata ƴa ta Hamza ne lokacin da aka kashe shi, sai aka nemi annabi ya aure ta, sai ce ai mun sha nono ɗaya da mahaifinta, wato wane ya taba shan nono a wurin dattijuwa kaza bayan shekara 40, sai kai kuma aka haife ka, kai ma ka sha nononta, to baka da damar da zaka aure ƴar wannan mutum, ya zama wanka matsayin uwa ɗaya uba ɗaya. To abin da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama kenan, matsayin Hamza kenan. Sannan da aka kashe shi, annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga shi, yace asadun min usudillah, zaki daya cikin zakokin Allah aka kashe, yace sai na kar mutum 70 a madadin shi. Shine Allah ya mishi gyaran wannan fatawa ta shi cewa ko wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi, idan aka yi muku ku yi irin abin da aka yi muku, in ba za ka yafe ba, amma re ka kai ma kai mari, amma ka kai kisa, amma re ka kai ma kai mari, an zage ka, in ba za ka yafe ba kai zagi, amma ka kai duka. To an kashe maka mutum guda baka yafe ba, eh to za ka kashe mutum guda ne, kaga adalci irin na Allah madaukakin sarki. To wannan shine Hamza, jama'a, fi 70 min ashabihi, aka kashe Hamza a cikin sahabbai mutum 70, ma'ama nalahu fi nafsihi min aljiraha, banda kuma shi abin da shi ma ya same shi na rauni, shi kanshi an ji mai rauni, an kar mutum 70, gashi kuma hadda Hamza. Jama'a an fahimta? Wa ma zaka illa li anna nafsal karim, ba komai ne ya ja wannan irin abu ba, sai dan zuciya wadda take ta babban mutum. Ku kiyaye, dukkan mutumin da yake da daraja da mutunci, to zuciyar shi ta ta'azza bil azal qawli wasab, zuciyar shi ta kanfi cutuwa da cutarwar da aka yi ta magana da ta zagi, a shadda mimma ta ta'azza bihi min at-ta'an wal darb, fiye da ainihin wato cutarwar da za a yi mishi ta asoke shi ko kuma a dake shi. Ka soka mai wani abu ko ka dakai, bai kai zafin ka ci mutuncin shi ba. Ka duba da kyau ka gani, galibin ƴaƴan sarakuna da ƴaƴan manyan mutane in za su fita, sai ga an haɗa su da ɗan sanda ko da dogari. Mewa wani yana jin haushin uban, zai faɗa wa ɗan wata magana mai zafi, to wannan maganar mai zafi ta kanfi zafi gare su fiye da adaki ɗan. Don haka sai ka ga wani lokacin ko gaisawa kake so kai da shi, sai ka ga ba za a baka izini ba, saboda garin gaisuwan nan kar ka faɗi wata magana. Ko kun fahimta? To duk zuciya wadda take karimiya, babbar zuciya irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallama, takan cutu da zagi da izgilanci fiye da duka ko kuma suka da wani abu. Walihada afa sallallahu alaihi wa alihi sallama an kulli man ta'arrada li qatlihi, saboda haka manzon Allah ya yafe, ya yi ahuwa ga duk wanda ya taba kai mishi farmakin kisa. Wa ahdara dama kulli man ta'arrada li shama'a ko li shatmihi, amma manzon Allah ya halattar da a zubar da jinin duk wanda ya ainihin wato bijirar da kanshi domin zagin annabi. Duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi ya halatta jini shi. Amma duk wanda ya yi kokarin ya kashe annabi, Allah bai bashi nasara ba, saboda haka annabi ya yafe mishi sallallahu alaihi wa alihi sallama, saboda annabi karimi ne, ya fito daga babban gida, kuma dan manyan mutane ne, kuma mai mutunci ne a ɗabi'ance kenan, sannan kuma Allah ya karrama shi da wannan matsayi da ya bashi. To zagi yakan ainihin dame shi. Ka duba da kyau ka gani, in ka je wuraren da ƴan iska suke da mutanen da ba su mutunci, sai ka ga zagi ba shi da wani tasiri. Sai ka ga an dubi mutum an kwantsa mamai a shar, sai dariya ya tsalle ya tafi. Ko kun fahimta? Irin wannan zagin da ba ka samu wani sarki kai mishi, wani sai haɗi zuciya. To duk wanda yake da karama a zuciyar shi da jin daraja a zuciyar shi, zagi yana ƙasƙantar da shi. Shine sai malam ya ce, نقل الدكتور هو أحد نوفل في كتابه الحرب النفسية من منظور إسلامي. أقول ما لم يسونا أقول متن ما يسونا دكتور أحد نوفل يبعد العباري أتكين أينهم واتو لتافنش ما يسونا الحرب النفسية واتو الحرب النفسية ياكيني أما با ياكيني مكامي با yaki ne wanda za a yi maka ta tunaninka, a yaki tunaninka ta hanya a ci zarafinka ko a yi maka wani abu makamancin haka. Sai ya ce, yaya addinin musulunci ke duban irin wannan? Ya ce, anna Washington Arfana, wani mutum mai suna Washington Arfana ba musulmi ba ne, kala ya ce, kanat a'azamu su'ubatan wajihaha Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi sallama hiya istihza'u mu'aridihi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mafi wahalar gaba da gaba da ya sha da al'ummar da suke kiyayya da shi, mafi wahalar wahalar da suka bashi ita ce izgilanci da suka rinka mishi. Sai malamin ya dan dige-dige haka dan ya nuna ma magana tana da tsawo, amma ya takaita ta ila an qala, har inda ya ce, wa lam yakun يهتم بمعرفة من هم مصدر هذا الإيذاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بايا داموا بايا بعد مهمنشي يا عينهم بنتكي سوانيني دقائناني ونن شوتر ورد أكن في مشي تكي عينهم واتو بتوا إذن أكا ينقر غاء شوتر دشي باب بنتكيكي وانينيكي لو كد ونن شوتر وانيني يقار ونن بل اهتم بأمر الذين يعمل في اعتناقهم للإسلام. في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينباد مهمان تدنغني دا الأمر وطن ديكي فاتن سرنغم الدين المسلم تي. تو مغانا بذاك تشري أنا إتتي مغانا فرقو إتتي استهزائي دا مكيان النبي سكي مي النبي يافي دا مواد وننتي دا دوات تشوتروا ما نيتي. وإن كان الاستهزاء شديدا على النفس ko da ita hakika izgilanci yana da tsanani a cikin zuciya, fa innahu la shakka ashadda waqi'an wa a'zama ta'siran 'ala ar-rajul ash-sharif alladhi lahu al-makana ar-rafi'a fi al-khalq. Hakika izgilanci yana da tsanani ga dukkan zukata. Sai ce, to amma kuma babu shakka ya fi tsanani, ya fi kuma girman tasiri ga mutumin da ya zama babban mutum ne, yana da matsayi maɗaukaki a cikin halittu, wal aqal wal amana was sidq, yana da kaifin hankali, yana da riƙon amana, yana da gaskiya a cikin wasu al'umma. Irin wannan mutumin izgilanci ya fi tsanani gare shi. Laysa min as-sahl alayhi an yajida nafsahu fi mawqifin yuzharu minhu. Ba abu ne mai sauƙi ba annabi ya samu kanshi a wani matsayi ane mishi izgilanci, wa yustahza'u bihi, ane mishi ba'a, wa yusafu bis-sihr, ana siffanta shi da cewa shi matsafi ne, wal junun, ana siffanta shi da hauka, wal kazib, ana cewa shi makaryaci ne. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama hana alaihi zalika fi sabilillah. Sai dai kuma duk da shi babbane, amma waɗannan abubuwan da ake mai tun da ya gane ane mai ne saboda yana taimakon hanyar Allah, sai abin yi mishi sauƙi, raghma ma fihi min al-qaswa wa shidda alayhi, tare da irin yadda wannan abin yake da tsanani da kuma ainihin irin ƙeƙashewa gare shi. Wato ƙeƙashewar cin mutunci ta kai a dube shi a fuska a faɗi kaza, a yi mishi kaza, a yi mishi kaza. amma da yake duk ya san fi sabilillahi ne sai yake kau da kai. Wa idza arafna alama listihza, idan har muka san irin radadi da izgilanci yake da shi, wa mudha'afati hadha alalam, da kuma irin lubanyawa da wannan radadi yake yi, indama yakunu muwajihan, yayin da aka fuskantar da wannan izgilanci ila shakhsin zimakana ga wani mutum wanda yake da matsayi, arafna madama yu'anihi rasul sallallahu alaihi wasallam, to a wannan lokacin ne zamu gane irin ainihin wato tsananin fama da manzon Allah yake yi da kuma yadda yake jin zafin. Wato kun fahimta jama'a, idan ka fahimci babban mutum shine ake zagi ya ji zafin zagi, mai daraja shi ake cin mutunci ya ji zafi, to ka tuna annabi sallallahu alaihi wasallam, a wurin Allah ya fi kowa daraja, a cikin garin Makka ya fi kowa ɗaukaka, su da kansu sun shaida haka, kuma a aikace Allah ya nuna musu. Kaga Hajarul Aswad an taɓa sake shi, da aka sace shi suka tafi suka shirya yaƙi, suka je suka ƙwato abinsu, tunda suka ƙwato abinsu kuma sai suka dawo, wane ne zai ɗaga shi daga ƙasa ya ɗora shi a inda yake zaune a Ka'aba, sai kuma wani yaƙin basasa yana neman ya tashi a cikinsu, waɗannan su ce mu ne, waɗannan su ce mu ne. Sai gaba ɗaya sai wani dattijo ya ce musu, to ba ma yi yarjejeniya a kan wanda duk mu ga ya ɓullo ta wurin nan, mu amintu a kan cewa ya ɗauki dutsen nan ya saka mana shi ba? Sai suka ce eh, mun yarda. Ana faɗin haka sai ga annabi ya ɓullo sallallahu alaihi wasallam. Wannan na daga cikin ɗaukaka darajar shi da Allah ya tun kafin ya zo fara wa'azi. Da ya ɓullo suka ce, to suna jayayya ne akan Hajarul Aswad, amma ga yarjejeniyar, don haka ya ɗauka ya sa dukkansu sun amince. To shi kuma da yake yana da basira, sai ya cire mayafin shi sai ya shimfiɗa, sai ya ɗauki dutsen sai ya ɗora a kai, sai ya ce, to wani daga cikin ƙabila kaza riƙe cuna kaza, wane kuma rike cuna kaza, wane, sai suka haɗu sai suka ɗaga gaba ɗaya, suka ɗaga mishi, sai ya ɗauka da hannun shi mai daraja sai ya ɗora shi inda yake, sai suka yi ta tafi suna jin daɗi an yi da mu, ma'ana mu ma da mu aka yi wannan aikin. To ku duba irin wannan daraja tashi, to irin mai daraja irin wannan me kake tunani? Yau a zo ana kaki ana tofar da majina wai ana kyamar shi, yau a dube shi a ce mishi ɗan sihiri ne, a ce mishi mahaukaci ne, a ce mishi aljanu suka taɓe shi. Lallai in ka san yadda mutum mai daraja ke jin zafin zagi, to ya kamata ka taya annabi jin wannan zafin raɗaɗi irin wannan izgilanci sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ina fata an gane duk abin da ya faru gare shi, sai sun yi mishi izgilanci fa, da Abu Talib ya rasu sai da suka yi mai, da Khadija ta rasu sai da suka yi mai, da ƴaƴan shi suka fara rasuwa sai da suka rinka mishi, akan komai sai sun yi mishi izgilanci, hatta akan aiko shi shi da kanshi, sai da suka ce Abu Jahal ne kuma ya ɗauki nauyin faɗin wannan magana, me yasa Allah zai aiko da maraya ya rasa duk wanda zai aiko cikin bayi a garin Makka nan ko a birnin Ɗa'if, ga ƴaƴan manya-manyan mutane masu iyaye, sai Allah ya aiko wani maraya? Shine Allah ya ce, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, Allah shi yafi kowa sanin inda ya dace ya aje amanan manzancin shi, don haka ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama. To sai malam yake cewa, arafna madama yu'anihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama min qaumihi, za mu san irin yadda manzon Allah yake fama da mutanen shi, wa hum yastahzi'una wa yaskharuna, sune mishi gatse sune mishi izgilanci, bi khilafi shakhs al-wadi', sabanin mutumin da yake kaskantacce ne. Ko kun fahimta da kaskantaccen mutum dan ka zage shi ne ya damu ne? Bai damu ba. Ko kun fahimta jama'a? Wala yajidu ghadaba an tuqala lahu fa innahu kad la yu'ani min al-istihza, so da dama zaka ga kaskantaccen mutum baya damuwa da izgilanci, bal qad yufaddiluhu 'ala al-iza'i al-badani, wani lokacin ma yakan fifita wannan izgilanci fiye da cutarwa ta jika, zan maka zagaye da kada kai. Sai ka zan kace mai Allah ya isa, sai ya ce ab, yayin yi tafi dubu ƙara? Ko kun fahimta? Shi bai damu ba, abin da za ka faɗa mai na baƙan magana shi bai damu ba, wala yajidu ghababa, ba zai samu wata damuwa ba, ba zai samu wani ɓacin rai ba. An tuqala lahu kalimatu lamzin, a faɗa mishi wata magana wadda take ta cin zarafi, aw ghamzin ko kuma ta cin mutunci, aw sukhriya ko kuma kalma ta izgilanci. Li'anna qa'ilaha, domin shi abin da yake gani wanda yake kaskantacce ne, ai wanda ya faɗi wannan magana lam yab'ud anil haqiqa, bai nisa daga haƙiƙa ba. Ɗan iska ne ta haɗu da shi, sai maka iskanci sai ka ce ɗan iska, sai dariya, saboda dama abin da yake gani shi ɗan nata ne. Yusaini, don ka danganta shi da uwashi kuma, ko kun fahimta, shi ne lam yab'ud anil haqiqa, wanda ya zage shi da wannan abin ba fa nisa ya daga abin da yake daidai ba. Mai wa ya faɗa abin da yake daidai ne ma game da shi. Aw alal aqal, ko kuma mafi ƙaranci, annal mustahzi'a bihi, sai ka samu shi wanda ake mishi almustahza'a bihi, wanda ake mishi izgilanci, lam yajhad nafsahu fil bu'di an mawatin adh-dha'f wan naqas, baya kokari da kanshi ya rinka nisanta kanshi daga wuraren rauni da naƙasa. Mutum ne kullum zaka same shi a wurin karta, ko da ba karta yake ba, sai abu ya haɗa ka da shi, sai ka ce mishi dan Allah kauka ba mu wuri ɗan caca kawai, zai damu? Ba zai damu ba. Dan in yana kyamar a ce mishi ɗan caca, ba zai zauna wurin ɗan caca yana hira ba, ko da ba ya yi. Saboda haka, ko da ba ya yi, sai ka siffanta shi da abin kasantuwar dama baya nisantar wurare irin waɗannan, ba yi da damuwa akan haka. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To wannan dangane da yadda matsayin izgilanci yake kenan. Sai kuma malam ya ce waqifatun ma'al mustahzi'ina, kun ga ya tabbata kenan can waqifatun ne, wato nan kuma za a ɗan dakata a yi nazari tare da irin yadda masu izgilanci suke izgilancinsu. Al-ma'arufu fi qadaya al-ikhtilafi ar-ra'yi huwa anna kulla fardin ya'ridu ko yu'ridu adillatahu allati tu'ayyidu wijhata nazarihi, walakin indama yad'afu ahadu at-tarafayn wa ya'uzuhu ad-dalil wa yush'iru bi rijhan janib khasmihi alayhi imma an yastaslima lil haqq wa imma an yastamir. Malam zai kawo asali menene yasa masu izgilanci suke izgilanci musamman da addini. Abin da ya fara faɗi a nan shine hujja ce ta ƙare musu, inda suna da dalilin da za su iya muƙabalantar wanda ke ja da su, da ba za su koma ga izgilanci ba. Ina fatan an gane. Malam yace al-ma'ruf, sanannan abu ne fi qadaya al-ikhtilaf, dangane da matsaloli na sabani fi ra'ayi a wajen ra'ayi. huwa anna kulla fardin yu'ridu adillatahu ko ya'ridu adillatahu. Abinda yake sananne shine kowane mutum guda daga cikin masu sabani ana magana kowa na kawo dalilin shi ne, wannan yace kaza, wannan sai yace a kaza, wannan sai yace ai abinda yasa nace kaza shine kaza, wancan yace to ni kuma ai dalili na shine kaza, kazan nan da ka faɗi ai ba daidai bane saboda kaza kaza. Allati tu ayyidu wujhata nazarihi, kowa zai rinka kawo dalilai waɗanda za su ƙarfafi nashi ra'ayin da yake gani. Walakin indama yad'afu ahadu at-tarfayn, amma in aka samu ɗaya daga cikin masu sabanin guda biyu yayi rauni, wa ya'uzuhu ad-dalil, dalili ya ƙare mishi ko dalili ya ƙure mishi ba shi da wani dalili, wa yash'uru bi rijhan ko wa yash'uru bi rijhan janib khasmihi alayhi, kuma ya fara jin karkatuwa dangane da gefen abokin husumar shi, wato abokin husumar shi ya karkata akan shi, ya rinjaye akan shi. Imma an yastaslima lil haqq, to yanzu ɗayan abu biyu rage mishi, ko dai ya sallama wa gaskiya, wa imma an yastamirra, ko kuma ya doge akan jayayya a halin hujja ta ƙare. Duk inda sabani yake baya wuce wannan halin. Ko dai in ka ga hujja ta ƙare maka, ka bi abin da yake gaskiya ne, ko kuma ka doge ai ta jayayya. Wa idza istamarra fa huwa sayasluku ihda tariqataini aw kiltayhima, mana yace to in har ya zabi ya ci gaba da jayayya bayan hujja ta ƙare mai, hujja wancan kuma abokin jayayya tana da ƙarfi, to yanzu ɗayan hanyoyi guda biyu suka rage mishi, ko kuma duka guda biyun. imma an yastakhdima alquwwa ko dai amfani da ƙarfi li fardi ra'ayhi in kana sahiba quwwati ko ya amfani da ƙarfi domin ya tirsasa wa mutane su ra'ayin shi in ya zama yana da ƙarfin kun san haka ta kan faru ka fara dubawa tun daga rayuwa ta wasan yara yar jayayya ka dan in ta hada wani yaro da wani wannan yace kaza wannan yace kaza sai wannan yace ni zaka ce wa kaza sai naushe shi ma'ana so yake dole sai an amintu da abin da ya faɗi to wannan maganar da yake muna yin ta ne a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam da qurayshawa waɗanda ake bi ana tattauna irin halin da suka rinka mu'amalanta annabi sallallahu alaihi wa sallam kafin mu tafi da nisa kai mai wa'azi ko da awa sai ka fara auna wannan akan ka duk lokacin da kai wa'azi kace kaza idan yayi daidai da hujjojin da masu sauraron ka suke bi sai kaga gaba ɗaya sun bi to amma kuma yana da wahala kai wa'azi lokaci guda gaba ɗayan abin da ka faɗi waɗanda ke sauraron ka su bi ma'ana waɗanda kake wa'azi wanda duk ya ji ka wani zai ji bai gamsu ba to idan wannan da bai gamsu ba zai sallama ba to ya rage mishi ɗayan hanyoyi guda biyu hanyar farko ita ce ko dai amfani da ƙarfi wajen hana ka wannan maganar taka kenan dole maganar da yake so ita ce za a ji ko kun fahimta idan shi ne ƙarfin ne ƙarfin nan ina so ka ɗauka ko na mulki ko na kuɗi ko na jama'a duka zai iya amfani da ɗayan waɗannan sai ce wa in lam yakun sahiba quwwatin idan kuma ba mai ƙarfi ba ne fa bai da ƙarfin kuɗi bai da ƙarfin mulki bai da ƙarfin kaza wa qad a'wazahu ad-dalil kuma dalili ya ƙare mishi hujja ta ƙure falaysa amamahu illa al-istihza to ba shi da wani abu sai ne sai izgilanci was-sukhriya da ba'a min khasmihi daga wannan abokin husumar tashi ko kun fahimta to matakin farko masu mulki suna daukan shi a wannan zamanin da muke ciki malamai masu wa'azi da ƴan jaridu da ke tsayawa su kafe akan faɗin gaskiya da duk wani activist wanda zai tsaya ya ce zai kare gaskiya lauya ne shi ko ba lauya ba suna fuskantar ire-iren wannan za ka yi wa'azi abinda ka yarda da shi shi ka ambata abinda kake da hujja shi ka ambata sai wani mai mulki ya ce dan me sai wani mai hukuma sai ya ce dan me to anan sai ga cewa abinda yake so zai amfani da ƙarfi domin sai ka dawo ka faɗi irin wannan abinda yake so ya kamata ka san abinda aka yi wa annabi kenan a Makka sallallahu alaihi wasallam suna ganin su ce da jama'a garinsu ne su ne masu mulki dan menene mutum ɗaya zai zo ya faɗi kaza kuma ya ce abu wannan abin na haka sai suka bari su farlanta ƙarfi to waɗanda suka yi amfani da ƙarfin sai zama ƙarfin ba zai amfani ba saboda mai annabi ma yana da ƙarfafa guda biyu ina son ku gane haka ba a fara dukan annabi ba sallallahu alaihi wa sallam an yi mai wannan izgilancin sai lokacin da Abu Talib ya rasu Khadija ta rasu Khadija tana da ƙarfin kuɗi Abu Talib yana da ƙarfin sarauta to da suka tsaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya zama a lokacin ba zai tabu ba to sai aka koma zuwa ga izgilanci wa hadha ma narahu hasala min kuffar quraish malai yace wannan shi muke ganin ya faru ga ainihin wato kafiran quraishawa lamma ajazu an yajidu hujjatan aw burhanan yayin da suka gaza samar da wata hujja ko dalili laja'u ila al-istihza'i was-sukhriya taratan wani lokacin sai su koma zuwa ga ba'a da izgilanci walaja'u ila as-sayfi wal-quwwa taratan ukhra wani lokacin kuma sai su dauki takobi da amfani da ƙarfi fakana udunuhum ila as-sayf وإراقة الدماء والاستهزاء والسخرية بالمؤمنين من أكبر الأدلة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لن يتي دان هكا كومعوا هذا سكي سنة أنفاني دا تكو بي دا زبد دا جنم مؤمني دا إزجلان تي دا كم تنشم مؤمني نا دا جتكم متي جرمان دليلي دا كنون قسكي النبي صلى الله عليه وسلم. إنا باك فهمت هكا دا سنة دا خجة يد النبي يتي دا خجة باك كيف فتا تكينان هكا أيو دكا من متمن دي كومع أنفاني دا كالفي تخجة تتكاري مشي ko kun fahimta jama'a hujja ce ta kare mishi to kai kuma kana da hikima ko kakka sa karfi ka ci gaba da abin da ya ruguza shi da farkon in har ya zama a matsayinka na malami kana da karfin wa'azin da za ka yi wa'azi ka ce kaza mai karfin mulki mai karfin kuɗi mai karfin sarauta mai karfin jama'a ya ga cewa maganar ka kadai ta zama barazana gare shi amma fa ya san kana da waɗannan abubuwa kuma ya ƙarfin hali ya faɗi haka kuma maganar ka ta zama barazana ga duk wannan tattaruwa ƙarfin nashi to in ya ta da ƙarfi kar ka taso da ƙarfi kai ta tsaya a yadda aka san ka shine mai ƙarfin hujja din to ƙarfin hujja ita ce ta wargaza shi ita za ta ci gaba da wargaza shi amma daga lokacin da kace za ka yi amfani da ƙarfi in response to amfani da ƙarfi sun yi amfani da ƙarfi kai ma ka yi amfani da ƙarfi ko za su ruguza ka saboda galibi Allah maɗaukakin sarki baya haɗa maka biyu a lokaci guda zai haɗa maka ƙarfin hujja da ƙarfin mulki ƙarfin hujja da ƙarfin kuɗi ƙarfin hujja da ƙarfin jama'a galibi amma ta kan faru amma a galibi ƙarfin hujja Allah zai baka domin shi Allah so yake abi maganar shi saboda hujja domin duk maganar da aka bi saboda hujja to an gamsu ba za a batta ba amma duk maganar da aka yi maka barazana ka bi ta duk maganar da ainihin wato aka sa ka ka bi ta saboda ƙarfin hujja zaka dawwama akan ta amma duk maganar da ka bita saboda ƙarfi irin na ainihin mulki ne zai faru za ka watsar da ita daga baya ko kun fahimta jama'a don haka ku duba yanzu road safety da 'yan sanda ana bin dokokin ne a salatan ba don saboda ƙarfin hujja ba amma yanzu kaga duk mai hankali in aka ce mishi ya sa seat belt sai kaga ya sa saboda ya san amfanin seat belt ya kuma san rashin ko kuma cutarwar da za ta yi bai amfani da shi ba kaga yanzu ya gamsu ne naga sai ga wani tun daga gidan shi in ya tashi mota sai jawo seat belt sai ya sa wani ya san ma'anar hular kwano ya san amfaninta don haka ba a buƙatar sai an sa dokar dole da zarar ya hau babur ɗin shi sai ya sa hular kwano wani ya san ma'anar lafiyayyar taya don haka baya sa matacciyar taya to amma in ya zama wata doka ce wadda jama'a sun nemi dalilinta haka siddar sun rasa sai ka ga mutum ba zai bita ba sai in ya ga ɗan sanda idan bai ga ɗan sanda ba sai ya saba mata so da dama sai a ce no parking anan sai ka ga danne don haka in ka kaɗa karaya baka hangi dan sanda ba sai kai parking saboda dama da ƙarfi ake tasirantar da kai wajen karkabita to abinda wannan magana take cewa haƙiƙanin al'amari jama'a yana daga abinda muke nuna wa matasa kullun kuka tayar da da'awa za su taso muku da ƙarfi za su hana ku kar ku biye musu baka mamaki yau a ƙasashen Ingila da Amerika masallatai da makarantu musulmi suke ta kafawa saboda me za su yi amfani da tsarin mulkin ƙasar ne tsarin mulki ya ba da izinin ka yi addini kaza amma ka je ka sai form ka cika kaza ka cika kaza ka cika kaza sai musulmi sai su yi lip sai sun gama cika waɗannan sharuɗan kaf kuma za su samu wani fitinannen lauya ne ɗan ƙasa ya yi musu wannan abu sai kawai sai a jira na tsaka sun kafa masallaci. Don haka ita da kanta gwamnati in ta yi yunkurinta taso sai ta ga cewa ai ga dalilansu shikenan. To amma da musulmi zai tashi daga Najeriya ko daga Ingila ko daga ina ya tafi abin nan Ingila zai zauna sai kawai sai ya ce ai ga aya Al-Qur'ani Allah ya ce ya ibadi inna ardi wasi'a, kasa-kasa Allah ce. Saboda haka tunda kasa-kasa Allah ce bari in yi abin da na so, ne dalilin ka babu sai su kudindino ka kawai su sako ka su dawo da kai kasarku. In suka so su wulakanta wurin sai su maida wurin wani wuri na fasikanci. Yanzu masallacin Al-Qadi Iyal ne Al-Shifa, masallacin shi disco center ne, hotel ne, masallacin Al-Qadi Iyal a Garnata, Grenada. In an ce Garnata kasar musulmi ce, amma yanzu Grenada suke cewa kasar kafirai ce. Statistic ya fitar da babu inda 'yan mata ke bayyana tsiraici irin garin. Miniskirt wata baka bukatar wai sai ka durkusa zaka hangi pants dinta, wata tana tafiya ne ana hanga pants din saboda gajartar skirt din nata a garin da aka rubuta Al-Shifa. Haka suke in suka so su kaskanta musulmi. To saboda haka abinda wannan magana take nuna wa jama'a, duk sanda kuka tayar da da'awa kar ku faɗi, kar ku aikata sai kuna da dalili. To wannan dalilin ku tsaya a kan shi, in aka taso muku da ƙarfi kar ku nuna ƙarfi, don dama ba ku da shi, hujja kuke da ita. Amma taso muku da ƙarfi dalili ne akan hujja ta ƙare waɗancan. To yanzu abin da suke da shi kenan, to kar ku taya su, sai ku ci gaba da tabbatar da hujja din nan. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taho zai yi umra, garin su ne fa, kuma duk wani balarabe na da ƴancin ya zo ya kewaye Ka'aba yayi abin da zai ya fita. Amma shi da ya taho sai aka ce kada ya shigo. To Annabi bai tambayi dalili me yasa ni kadai za a yi min haka ba, ni ba a sona ne, ni ba a kaza, ni ba a kaza. Sai ya ce to Usman kai kana da daraja a wurin mutanen Makka. Wato anan ba daraja Annabi yake cewa shi bai da ita ba sai Usman ne, ba haka bane, a'a. Asalin Usman attajiri ne, yana da ƙarfi masu mishi dako, yana da mutane da yake taimakawa da yawa. To irin waɗannan attajiran ba sa shiga gari a yi musu iskanci, ko kun fahimta? Saboda haka shiga garin nan kaji ne suke nufi. Usman da ya shiga shikenan, shi yana shigowa a ranke daɗe barka da zuwa an dawo lafiya, eh kai ai mun ji biki ma da baka nan wallahi tallahi ranke daɗe. Duk irin geran nan da muke samu duk al'amura sun rike. Misali to ranke daɗe ka dai zo ne ka ce ai na zo in dan yi umara ne abin nan, to ranke daɗe bismillah mana nan da nan Usman ya yi tawafi ya yi umara ya shiga dangi duk ya gaggaisa ana tarafiya ana fadanci. To shi kenan sai munafukai kuma sai suka yi amfani da wannan dama, sai suka samu masu rauni cikin musulmi. Ana can bayan gari ne ana jiran Usman ya zo da jawabi. To kun ga Usman ya samu damar duk yin waɗannan abubuwan ka kaddara awa nawa. Sai munafukai suka ce an kashe Usman ne, an kashe shi, da ba a kashe shi ba da ya dawo, an kashe shi. To masu rauni cikin musulmi kuma dama su kaɗai ake iya gaya wa shubuha, su kuma sai su kawo wurin manyan an fice an kashe Usman. Kai ina ka ji, a ni ma dai ji nai. To da ka matsa can, a ni ma haka na ji. To ka ga magana kuma in ta yawa takan tasiri. Ana cikin haka sai Annabi ya ce to shikenan, sai ya zauna jikin wata bishiya ta gawo, gawo da ka sani, sai ya zauna jikinta. Shi ne sai ya miƙo hannun shi ya ce kowa ya zo yi min mubaya'a. Yanzu ta juye daga umara ta koma yaƙi, za mu je sai mun ɗauko fansa Usman. Ana cikin wannan mubaya'a, Annabi ya ɗaga hannun shi na hagu ya haɗa da hannun dama ya ce hazihi yadu Usman, da hannun Usman shi ya fara min mubaya'a, ku zo ku yi. Suka yi ta zuwa suna yi, suka yi ta zuwa suna yi. Sai kuma ga Usman lafiya ƙalau. Annabi ya ce aka ce an kashe ka, ya ce a abin da ya same ni, na tsaya ne na yi ɗawafi kuma na shiga ne ta gaisawa da dangi, ba abin da aka yi maka, ya ce a ko ɗaya. To amma ga ɗan saƙo sun aiko ni da shi. To kai ɗan saƙo ne ke tafe da kai, ya ce to mutane na sun ce an soke umararku ba za ku shiga ba sai baɗi abinda mutane na suka ce kenan kuma za a zauna a rubuta yarjejeniya wadda lazumin yarjejeniya shine duk mutanenmu da suka gudu suka tafi wurinku daga yau to za ku dawo mana da su amma mu kuma idan namu ya zo naku ya zo gurinmu to ba zai koma ba wato abin akwai zalunci a ciki asalin demokuraɗiyya kenan da aka yi saboda haka aka zauna waye sakatare janaral na annabi sallallahu alaihi wa sallama shine sayyidina ali ali ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai wannan wakilin kafirai sai ya tsalle ya ce bamu yadda ba aka ce lafiya yace kini didi ne wannan mu bismika allahumma muka sani me yake nufi da kini didi shine har kun je madina kun san wani arrahmanir rahim mu kun saba mana ba haka bane kawai ku yadda muka saba aka gama jayayya anan dai aka bar bismillahir rahmanir rahim علي نربط هذا ما صالح فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو wannan shine sulhun da annabi Muhammad yayi da Suhail dan Amr wakilin Quraishawa sai Suhail ya miƙe yace tabbida Rasulullah kai manzon Allah ne da mun yadda ai jayayya ai mu Muhammad kai muka san ka dan Abdullah sai annabi yace wa Ali to ka share Rasulullah Ali ya ce a hannuna ya share manzon Allah ba zai yi ba sai dai a fasa sulhu to maza sun fara daukan zafi sai Umar ya miƙe sai ya ce kai ba manzon Allah bane yace ni manzon Allah ne yace dan me zamu karbi kaskanci mu shiga garin mana ko mu mutu ko a mutu gaba ɗaya ko a kashe mu kaza kaza gaba ɗaya matasa duk sai suka goyi bayan shi sai Abubakar ya ce kai Umar ka saurara shi manzon Allah ne duk abin da ya daidai ne Umar ya sake cewa ba ka ce mana kai mafarki ka ganmu mun shiga garin nan muna aikin hajji da umara ba wasu sun yi aski sai sai wasu sun yi kwalkwabo to yanzu mun je za mu shiga kuma yaya mafarkin naka ya ce amma ban ce bana ba ban ce bana ba a shiga ba na ce na yi mafarki ne mun shiga ban ce bana haka aka rinka tatafir za ana rubuta sulhu in sun faɗi kaza Umar ya ce bai yadda ba annabi ya ce a rubuta haka aka yi ta wannan jayayya a nan sun yi amfani da me da ƙarfi na mulki to a irin wannan halin in suka ce ba za ku shiga ba ko to kar ku shiga ɗin to amma kuna nan da irin su Umar har gobe wani zai ce muna kan gaskiyar wallahi mu shiga mu yi shahada wallahi malam baka shirya ba mu mun shirya haka haka suka kai amma sahabbai da yake sun sallama wa annabi ba wanda ya tawaye to a yanzu kai ne da'awa in ka samu kanka tsakanin matasa to sai kana hadawa da addu'a saboda da an taho an taho wanda zai tawaye sai kai da Allah ku rabu da shi matsoraci ne kwarai da gaske amma ba haka ake ba komai yana da matakai da ake bin shi ku duba lokacin da aka rufe mana masallaci a tudun wada a wannan lokacin an rufe masallacin ne da gayya mu fito mu yi hayaniya duk sai a harbe mu ko a kame mu a daure shikenan madalla sun samu yadda suke so da suka ga ba wanda yake musu tatafa a sauke ba wanda yake musu cas ko as sai kuma suka ce wai a zo a yi zaman sulhu za su mayar mana da masallaci ni sai na ce wasu malam Musa sahabi ni inda za ku butatawa har abada ba ma san masallacin suka ce wannan fatawar ta yi shikenan muka je aka zauna da area commander lokacin Alhaji Lawal Suleiman shine yanzu commissioner yan sanda na jihar Yobe muka je aka zauna ga sunan sun taho idanuwansu sun yi jajawur kamar sun sha kafso saboda sun taho ne dan mugun abu kafin a ce wata sai na ce to akan menene aka kira mu aka ce akan magana masallaci ne muka ce masallaci mun hakura ba masu sai shi wancan da nake isharar idan shi ya ja sai yake ce dan me malam zai ce ba ya san masallaci nake dakin uwata ne na ce ba masu dakin uwata ne sai na miƙe zan yi gaba aka ce ai da ma za a yi sulhu ne muka ce to ba masu ai su je su yi masallaci ko su yi kemis ko kuma ko mai za su mai da shi shikenan ko sati guda ba a yi ba sai ga an samu wani wuri ana yi ko shekara biyu ba a yi ba sai ga babban masallaci har yau ga masallacin nan a majalisar sun rufe shi ana nan sai wata kabila ta sake tasowa a bayan sulman nan ma aka ce a rufe masallaci sai ga daga cikin kwamandojin fatawar a rufe wancan matudin wada na layin majalisar shi ne kuma ya miƙe yana cewa Allah ya kiyaye wanda ya rufe masallaci albarka na ce amin yace shi kanshi masallacin ka tsine mai albarka shi kanshi tsine maka yake kullum gari ya waye to duk fa an ta kula su ne to kullum abin da muke gaya mutane kenan ba da ruwan zafi kadai ake dafa mutum ba ana iya dafa mutum da ruwan sanyi kadan da mutum da jijiyar jikin shi ba sai ka hada da igiyar guga ba shine ya mene ka da masifa sai ka ki kula shi yayi ka ki kula shi sai kuma ya dawo yana masifa akan wato ka mai da shi mahaukaci ma ka ki kula shi sai ka tashi kai gaba to duk haka ake yi amma sun taho kun taho to abun ba zai muku kyau ba zai wa musulunci kyau ba zai wa tarihin ku kyau ba ko kun fahimta jama'a ba irin yadda ba mu baiwa waɗannan shawara a Maiduguri ba ba haka za ku yi ba ga yadda za ku yi sai suka nuna mu matsorata ne in an bi ta tabu yaushe za a yi musulunci to yau shekara nawa an yi musuluncin kuma mutanen garin barin garin ma suke yi yau wa'azi ma baya yiwa a garin saboda haka komai yana da irin matakan shi su irin su waɗannan su Abu Jahal sun tattali yadda za su yi zalunci to ku kuma ku tattali yadda za ku shiryar da mutane to duk yadda suka so a haɗu a buga kar ku yadda ina fata an gane saboda haka ku dubi wannan magana komawa da suka yi suna amfani da makami da zubda jinin muminai da izgilanci ga muminai na daga cikin mafi girman dalilai da ke nuna gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam shine su ba su da gaskiya ne shi yake da gaskiya shi yasa suka dauki matakin karfi يقول ابن القيم رحمه الله تعالى wani babban malami mai suna ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi yace wa hadha sha'n al-mubtilin wannan haka mabarnata suke dama idza gulibu idan aka yi nasara akan su wa qamat alaihim al-hujja aka tsaya da hujja akan su hammu bil uquba sai su himmantu wajen yin uquba كما قال فرعون لموسى وقد اقام عليه الحجه كما يبدا فرعون يجي وموسى لوكين ده النبي موسى يجي متساي ده حجه ده فرعون سيجي لا ان اتخذت الها غيري ان هر كسكي كدوكي وني ابن بوتا وند باني با لا اجعلنك من المسجونين سينا سكاك daga cikin yan kurkuku shine abin da akai mana bana in kuka sake kuka zabu wata jami'a ba ta ba sai mun kulle ku shi ne kawai wannan aqida ce fir'auniya istifarotical philosophy tunani ne irin na fir'auna in ka saba mini zan saka a kurkuku to bayan kurkuku sai ne babu shi kenan dan haka kaga tsayuwa akan gaskiya ita za ta sa ko ita ta sa yanzu muna waje sai mu faɗi duk abin da shi ne dama muka gamsu a kan shi amma da lokacin nan zama aka yi da mu aka ce to duk Allah kun yi wannan abu amma dai to menene kuke ganin ya ja kuka yi mana haka sai mu faɗa mun ce kun yi mana alƙawari ruwan famfo a Zaria ba ku cika ba wutan lantarki ba ku cika ba tsaro ba ku cika ba aikin yi ba ku cika ba titina ba ku cika ba asibitoci ba ku cika ba makarantu ba ku cika ba ba abin da kuka yi to tunda ba ku yi ba shine mu kuma muka sha alwashin mu nuna muku adawa kuna shirye da ku jara to a zo a sake rubuta yarjejeniya to kaga da in aka taya zabe na gaba to da shikenan abin zai zo da sauki amma a yanzu kaskanci na farko da Allah ya saka su a ciki shine yanzu suna cikin rikici ne nan da shekara hudu suna cikin rikici ba za su sake yin abin da nan gaba za a iya dawowa a zabe su ba ma'ana suna nan a yadda suke nazo anguwan nan yau shekara ta biyar a wannan anguwar. Tun da nazo anguwan nan muke fama da wahalar wuta, da ruwa, da titina, da rashin tsaro, ba asibiti, ba makaranta, yara ba su da aikin yi. Waɗannan matsaloli guda bakwai a iya wannan anguwar kadai sun gallabe ta. Shi yasa da aka kawo wuta jiya ta kwana ta wuni, nace to ba lafiya fa jama'a. Dan tun da nazo anguwar ba a taba haka ba cikin shekara biyar. Nace musu ba lafiya fa, akwai matsala. So da na zauna a Yola naga irin haka. In Atiku ya zo gari za a kawo mana wuta. Ashe za a tattaro ta Taraba ne da Gombe duk a turo mana. To in ya tafi kuwa wallahi sai ni sati uku ko wata guda ba mu ga wuta ba. To haka duk wanda yake anguwan nan in bai da generator sai dai ya wuni ya kwana a cikin duhu. Maganar ruwan sanyi kan a gidanka sai dai ka siyo na kankara. Babu a gidanka. A anguwan nan muka ɗibi limamin anguwan nan da bagaci ko mai anguwar anguwan nan da mutanen anguwan nan muka tafi. Muka je muka kai bukatunmu a rubuce muka ce ga su abin da gwamnati